sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Baba Yakubu Makeri ne da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin namu na dare na yau Juma'a 5 ga watan Maris shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawa da muka yi akan bada allurar COVID-19 da aka fara yau a Najeriya tare da Dr. Said Muhammad, babban likita a asibitin ƙasa na Abuja, kuma ɗaya daga cikin manyan likitoci 15 da aka musu allurar rigakafin yau a Abuja. Bayan haka kuma za ku ji cewa ga dukkan alamu matsayar da kungiyar Jama'atu Nasarar Islam akan muƙabala tsakanin malaman Kano da Malam Abdul Jabbar na kokarin mayar da hannu agogo baya ga shirye-shiryen gwamnatin jihar na gudanar da wannan muƙabala. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Muhammad Awal Garba na tafi da rahoto na musamman. To amma kafin nan, ga Yusuf da labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkanku da wannan yammacin. An sake gudanar da zanga-zanga a ko'ina a fadin ƙasar Myanmar a jiya Alhamis akan abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana a matsayin rana mafi muni tun daga juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu. Jami'an tsaro sun buɗe wuta tare da harba barkonon tsohuwa akan masu zanga-zanga don tarwatsa su a babban birnin Yangon da tsakiyar birnin Manyawa, a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Mandalaye da kuma inda ake jana'izar Carlson, wani ɗalibi mai shekaru 19 wanda aka harbe shi a ranar Laraba lokacin zanga-zanga a birnin. Masu jana'izar sa sun rike hotunan matashin tare da saka riguna da ke ɗauke da rubutu cewar komi zai yi daidai a gaban rigunan nasu. Kyle na ɗaya daga cikin akalla mutane 38 da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kashe a ɗaukacin ƙasar ta Myanmar lokacin zanga-zangar a ranar Laraba. Shaidun gani da ido sun tabbatar da cewar jami'an tsaro sun yi amfani da harsashin gaske da na roba akan masu zanga-zangar da harba barkonon tsohuwa don tarwatsa masu gudanar da zanga-zangar. A yau Juma'a an sami wata ƙaramar tsunami da ta haddasa girgizar ƙasa mai ƙarfi a yankin gabashin gabar tekun ƙasar New Zealand. Hukumomi sun ce mutane da suka bar gidajensu zuwa saman tudu yanzu za su iya komawa. Mahukuntan dai sun yi gargaɗin cewar ƙarfin guguwar na iya kaiwa kimanin mita 3 da ƙafa 10 akan iyakokin ruwa bayan girgizar ƙasar, wadda ita ce mafi ƙarfi da ta kai kimanin inci 8.1, amma wadda ta fi ƙarfi a yanzu ta riga ta wuce. Hukumar agaji ta gaggawa ta ce ta sassauta da ƙarfin haɗarinta. Hukumar ta ƙara da cewar duk wasu da suka bar gidajensu suna iya komawa yanzu. Hotunan bidiyo da aka saka a kafafen intanet na nuna yadda ruwa ke ambaliya suna shiga yankin Netherlands a arewacin tsibirin. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington, gundumar Columbia. Babbar kwamishiniyar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da hukumomin ƙasar Habasha da su ba da izinin gudanar da bincike akan zarge-zargen kisan kai da fyaɗe a yankin Tigray, wanda ka iya kasancewa laifin yaƙi. Muna kira ga gwamnatin Habasha da ta baiwa jami'anmu da wasu masu zaman kansu damar shiga cikin yankin na Tigray don bincike da zummar gano gaskiyar lamari da tabbatar da gaskiya ba tare da la'akari da matsayin waɗanda suka aikata laifin ba, in ji Michelle Bachelet cikin wata sanarwa a jiya Alhamis. Jami'an tsaro da gwamnatin tarayya da Prime Minister Abiy Ahmed ya tura suna ci gaba da yakar sojojin tsohuwar jam'iyya mai mulki ta Tigray People's Liberal Front. An dai kashe dubban mutane a yankin, inda dubban ɗaruruwan mutane a yankin ke dogaro da tallafin abinci tun kafin soma wannan yakin, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Wani ɗan ƙware-ƙwaryen rahoto na farko da aka samu yana nuna cewar akwai karya dokar ƙasa da ƙasa wanda zai iya kaiwa ga aikata laifukan yaƙi a kan bil'adama, wanda ake tsammanin wasu da dama daga cikin mayakan suka aikata, a cewar Bachelet. Wani rahoto da jaridar Wall Street Journal ta fitar na cewa masu bincike na hukumar lafiya ta duniya WHO da suka tafi kasar China don binciken asalin annobar COVID-19 ba za su bayyana rahoton farko na binciken ba kamar yadda suka yi alkawari. A cewar jaridar a wani labari da ta wallafa a jiya Alhamis, tawagar WHO sun cimma matsaya na ba za su fitar da sakamakon binciken nasu ba a daidai lokacin da ake samun takun saka tsakanin Beijing da Washington. Haka zalika, wata kungiyar masana kimiyya mai zaman kanta ta kasa da kasa ta buƙaci hukumar lafiya ta duniya da ta yi wani sabon bincike akan asalin cutar ta COVID-19. Masanan da suka yi kira da a gudanar da sabon binciken sun faɗa a wata budaddiyar wasiƙa a jiya Alhamis cewa tawagar hukumar WHO ba su da hurmi ko 'yancin damar gudanar da cikakken bincike. Masana kimiyyan sun ƙara da cewar masu bincike na hukumar WHO sun yi aiki tare da takwarorinsu na ƙasar China. Papa Roma Francis ya isa ƙasar Iraki domin ziyarar aiki ta kwanaki hudu mai cike da tarihi a ƙasar da yaƙi da rikicin cikin gida ya ɗaiɗaita. Wannan ita ce ziyara ta farko da Papa Roma ya taɓa kaiwa a ƙasar ta Iraki, ƙasar da ke da tarihi na addinin Krista da wani shugaban addini bai taɓa ziyartar ta ba a can baya tun a filin saukar jirage na birnin Bagdad.
Gaida Yusuf Ali Haranje da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yau Juma'a 5 ga watan Maris aka soma rarraba allurar rigakafin cutar COVID-19 na AstraZeneca a Najeriya, wadanda aka shigo da su kasa a ranar Talata daga kasar Indiya karkashin tallafin Majalisar Dinkin Duniya a shirinta na COVAX da aka kirkiro domin taimakawa kasashe marasa karfin tattalin arziki a duniya. Dr. Sa'id Muhammad Amin shine shugaban kungiyar manyan likitocin Najeriya kuma babban likita a asibitin ƙasa na Abuja. Yana ɗaya daga cikin manyan likitoci 15 da suka karɓi allurar rigakafi. Ya bada ƙarin haske akan aikin da aka fara a yau.
An samu dacewa kan kware da gaske, an yi nasara. Don kuwa abin da so ake a nuna wa jama'a cewar abin nan manyan da ake ganin su ne suka isa, su ne kuma suka yadda a yi musu. Kuma an haɗu jama'a ta taru sosai, akwai Minister of Health ya zo, Minister of State na Health ya zo, da wasu envoy na US da UK da wasu dai ƙasashe na Turai. Da sauran jama'u dai ga su nan waɗanda suka manya-manya dai. To kuma dama waɗanda suke ma'aikatan asibiti waɗanda suka yi aiki a isolation center na COVID da su aka fara.
To dokta, kana ganin shigowar wannan maganin zai iya kawo sauƙin yaɗuwar wannan cuta kamar yadda ake tunani? Alhali jama'a kuma na ɗari-ɗari zuwa karɓan wannan allurar?
To ai, idan ka duba tarihin COVID, gaba ɗaya abin nan ɗin daga farkonsa har zuwa yanzu magana ce ta shakku. Abin da ka faɗa akan COVID sai ka samu waɗanda za su yi zargi a kai. Yau in ka ce da farko ba a yadda ma cewar virus ne ba ko?
Haka.
Aka zo tafiya aka ce ai yana haɗe da 5G ana so a sa mutane abin nan ne. Aka zo aka ce a ƙarya ne abin nan ba wata cutar da ta zo kawai kuɗi ake so a sata. Da dai sauransu maganganun irin wannan. Saboda haka ba mamaki idan an sami allurar rigakafin sarki ma a ce ai ƙarya ne. To amma abin duba a nan shi ne ba ka da wata mafita daban saɓanin wannan ɗin. Cuta ce ta fito da shi kuma tana kisa wanda mun gani ba wai ji labari muka ji ba. To kuma sai aka ce ga allurar rigakafin ta yau, to kai sai ka ce a baka yadda ba. To in baka yadda ba kana da wani abu da ya fi wannan?
To amma su kuma waɗanda suka yi magungunan doctor, waɗanda suka yi magungunan sun ce ba 100% ba ne maganin zai iya ba da kariya. Ko akwai wani ƙarin bayani a wannan?
Ko shakka babu bai kai 100% ba. Dama science yana da wahala ka samu abu 100% irin haka. Saboda haka kawai dai kokari ake a rage adadin mutanen da za su salwanta a dalilin wannan abu.
kenan akwai wata kariyar da magani za ta iya bayarwa ba zai nakasa mutum har ya kai ga mutuwa ba?
Yawwa, akwai kariya da za ta ba, wannan allura za ta ba. Ana kyautata zaton adadin mutane wajen abin nan, idan mutum 100 sun kamu da wannan COVID, to ana sa rai ya cewa idan har za a dinka samun wannan allura, to za ta rage adadin mutanen da za su kamu da wannan cutar. Za ta rage shi ainihin, tunda za ta ba su kariya. To a karo kuwa ba wani dalili da zai hana a gwada a gani shin zai yi ko ba zai yi ba.
To ko kana da wata kira ga ainihin mutane masu bayyana shakku akan wannan rigakafin da ya fito?
To shawara ne guda daya, wato ko a addinance an ce duk abin da baka sani ba ka tambayi masu ilimin abu, haka ne ko ba haka ba?
Haka ne.
Yawwa, to fasaruwa da zikirin hukuncin latalin haka Allah ma ya ce. To ashe kuwa kaga abu ne ya fito, cuta ce ta fito, sai kuma aka ce ga maganin. Da aka samu maganin rigakafi sai aka fara yawa likitoci, waɗanda su ne masu ilimin abu. Idan har za su yadda su ɗauka a yi musu, to kai zaune gari ni zai sa ka ce ba za ka yi ba, in ba dai kana da kai kuma wani maganin wanda ya fi wannan ƙarfi ba.
Dokta, da aka baka allurar ya ka ji a jikinka?
Babu abin da naji, yanzu da aka yi min dai tunda kaga wajen karfe uku ne da kaɗan inda aka yi min allurar nan. Ga ni kuma yanzu a gida na hutawa, abina ba wani abin da nake ji.
Har ba ana cewa in ka karɓi wannan allurar mutum na iya ƙanjamewa ya san dare bai iya komai, ya abin yake?
Haka wasu muka ji suna cewa, amma a gaskiya bismillahi yau dai waɗanda aka yi wa an yi wa mutum sama da 200, kuma dai babu abin da dai wani ya ji wannan na ɓacin rai, babu.
To ka iya ka ci abinci bayan allurar?
Yanzu ba ina cin abinci ka kira.
Dr. Sa'id Muhammad Aminu kenan, babban likita a asibitin ƙasa na Abuja. Ga alama matsayar da ƙungiyar Jama'atu Nasarar Islam akan muƙabala tsakanin malaman Kano da Malam Abdul Jabbar na ƙoƙarin mayar da hannun agogo baya ga shirye-shiryen gwamnatin jihar na gudanar da wannan muƙabala. Hakan da yana zuwa ne kwanaki kalilan kafin gudanar da muƙabalar da gwamnatin Kano ta ce za a yi a ranar Lahadi mai zuwa. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwali.
Kungiyar ta Jama'atu Nasarar Islam mai shalkwata a Kaduna, wadda mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ada Abubakar ke jagoranta, na cikin kungiyoyin da gwamnatin ta nemi su zama ƴan kallo a wurin muƙabalar. Sai dai a sanarwar da ta fitar a Laraban nan, kungiyar ta JNI ta ce ba za ta halarci taron muƙabalar ba, wadda aka shirya yi a fadar mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero. Dr. Khalid Aliyu shine sakataren janar na kungiyar ta JNI.
Duk mutumin da yayi wa annabi irin abinda wannan bawan Allah ya yi, to ai shikenan kuma an kulle kofa, wannan sai a bace kuma tsakani da Allah, kuma Allah ba zai bashi ba, zai dauki mataki wato akan sa.
Dangane da furcin da wasu ke yi cewa wannan mataki na kungiyar ta JNI ka iya kawo rabuwar kai musamman tsakanin malamai, la'akari da yadda bakin su yazo daya a farkon lamari, Dr. Khalil ya ce
an samu haɗin kai da farin ciki da gwamnati ta dakatar da shi ta rufe masallacinsa, kuma ita gwamnati shammatar mu ta yi, kuma ai harkar da ma ta fa harkar mu ce ba harkar wato gidan gwamnati ba ce, harka ce ta addini. Dama tun farko da abin ya faru, da wato an miƙa abin ga fadar mai martaba sarki da zai haɗa malaman Kano a san menene za a yi.
Tunda dai wasu daga cikin al'umma ke ganin wannan matsaya ta kungiyar ta JNI ta zo a makare saboda kwanaki kalilan suka rage a yi wannan muƙabala.
Wanda ya zamanto an yi latti wurin dakile fitina da kwata-kwata ba da dakile ta din ba.
To amma gwamnatin jihar Kano ta mayar da martani ga kungiyar ta Jama'atu Nasarar Islam da ma wasu malamai masu ra'ayi irin nata. Comrade Muhammad Garba shine kwamishinan labarun gwamnatin.
Muƙabala da ake magana malamai Abdul Jabbar shi ya nema ya ruga cewa yana so yin wannan muƙabala, haɗakan malamai ƴan Isala, ƴan Tijjaniya da sauransu suka zauna suka tattauna suka haɗa kansu suka ce su sun yadda da wannan buƙata na Abdul Jabbar, saboda haka suka rubuto gwamnati takarda cewa sun amince suna so za a yi wannan muƙabala. Gwamnati ta tsaya ta duba ta ce to tunda wannan abu na malamai ne, kuma ga an samu yarjejeniya tsakanin malamai. Abinda gwamnati za ta yi shine ta tabbatar da cewa ta ba da cikakken tsaro, ta tabbatar da cewa ta samu wuri da ya dace. Saboda haka jiya, kuwa shekaran jiya, an samu takardu daga wurare daban-daban, ba ma jama'atan Nasarar Islam ba, akwai sauran malamai daban-daban da suka rubuto irin wannan takarda, kuma akwai wanda suka magana da gwamna, wasu daga cikin malamai. To jiya abinda muka yanke bayan duk mun saurari abubuwan da ma wasu daga cikin malamai suka faɗa da wannan wasika ta jama'atan Nasarar Islam, sai muka mai da abin ga su malamai. Mu dai a matsayin mu na gwamnati, da abin da ya kamata mu yi, mun shirya idan har malaman nan a shirye suke, za mu tabbatar da tsaro domin a tabbatar da cewa an yi daidai gwargwado ba tare da tashin hankali ban Allah da za a yi.
Yanzu ne lokaci ne zai tabbatar da wakanar wannan mukabala ko akasin haka. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoto. Yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai gabatar mana da rahoto na musamman.
Har yanzu dai a ƙasar Jamhuriyar Kamaru zuwa ba ta kare ba a kan matsalar annobar coronavirus a ƙasar, inda aka fara rufe waɗansu makarantu na Nazarene School ta yara ƙanana a birnin Duwala, cibiyar kasuwancin ƙasar ta Kamaru. Hakan ya biyo bayan yadda ake ganin cewar cutar ta coronavirus za ta iya yi wa yaran ƙanana illa. Amma ministan lafiya na ƙasar Kamaru Manuda Malashi da kuma Secretary General na 'yan sandan ƙasar ta Kamaru Musta Bangangele sun sha alwashin cewon za su cimma burinsu wajen daƙile cutar.
Nous pensons que bientôt nous aurons les vaccins disponibles au Cameroun.
C'est le likita mai bincike gogo a bangaren cututtuka a kasar Kamaru, musamman a babban asibitin koyarwa da ke birnin Duwala. Dr. Adamu Kasim, mun tattauna da shi kan wannan lamarin.
Coronavirus bai kare ba, bai bace ba, muna cikin coronavirus kuma ina da daurowa. Maganan rufe makarantar 'yan yaran da kake magana ba wa 'yan yara ba, 'yan yara nawa ne ma suke da coronavirus? Eske yanzu abin da muke ciki an duba manya tsofaffi matasa da 'yan yara da wane? Aishi an fara wa'annan gidayawa a duba cewa su waye suka fi wa'annan ciwon, ko an rufe wannan makaranta ba da wannan ciwon ba? Nawa ganin rufe makaranta za a rufe duk makaranta gabaki daya, kuma in ana so a koma confinement yin da ake faɗa, a koma gabaki daya. In ba gabaki daya ka yi ba, duk wasan banza ake yi, wato wannan a rufe wannan makarantar a bude wannan, wa'anda suke zama a wa'annan gidan su da zama suna tafiya makaranta, wa'anda suke zama a wannan gidan ba su tafiya makaranta, amma duk suna haduwa a party su yi sai-sai, duk suna haduwa kasuwa, duk suna zuwa gurin wasa. Saboda haka ba yi wani ba tsayar da komai ba, a san cewa coronavirus zai ci gaba da ruruwa. Maganan shi allura ne ga kafin da kai, ba a maganin da za a ba mu mutum da zai taimake shi da bai isa kuma bai kawo wani matsala ba. Inda in ka ba mutum magani kana duba cewa matsalan da zai kawo da taimakon da zai yi wanne ya fi riba. In taimakon da zai yi ya fi riba, ya fi matsalan riba, dole ka bayar. In kuma matsalan din ya fi riba, dole ka ba da magani. Saboda haka wannan allurar rigakafi dole a sake duba shi da kyau, a sake karanta shi da kyau, a ga cewa me za a samu kamar riba a cikin wannan allura. In aka soka mutum allura ko ya shiga gurin coronavirus zai samu ciwon ko ba zai samu ba, shi an fara ba da wannan ansa. In aka soka mishi zai tsare shi, ya mishi rigakafi na watanni nawa, shi an ba da wannan ansa. In ba a ba da wannan ansa ba, kowa ya dauki allura din ba zai san cewa ko ya taimake shi ko bai taimake shi ba. Saboda haka da akwai aiki da yawa bayan wannan abu. Duk abin da za a ce da a ci gaba da kiyayewa, a ci gaba da wanke hannu, a ci gaba da saka mask a wanda rufe baki da hanci duka, kar a dinga taro da ba taron da ba alheri aje a dauko ci wannan ya dauka ya ba mu wannan aiki a yawa shi ministan tsayayyen labiyan kamaru shi ma kanshi ya san cewa ba za ku ce mutane su je su zauna a gida a kasan da ba aiki da ba zuwa da shi sun fita za su samu abin da za su ci ba in suka zauna mai za su ci a gida za su zauna a gida za su mutu da yunwa kuma su mutu coronavirus ban yunwa zai kashe su saboda haka dole shi an yi tunani kasan kamaru ta yi niyan fito da kuɗin da za ta taimaki mutane da za su zauna a gida ba tuna wannan ba a san cewa ba yi kawai ba dole aiki na nan.
Alhaji Sabi Inuwa ɗaya ne daga cikin waɗanda suke kula da ƙungiyar iyayen yara na kwaletin Saint-Michel da ke birnin Dandwala ga abin da ya labarta mini.
Wato coronavirus ya kawo mana wata wato takunkumi da kuma cikas wanda babu makwatanci babu abin da za mu iya kwatantawa da shi saboda a gaskiya kaga yanzu hakan nan a cikin ƙanƙanin lokaci mun samu labari ana rufe makarantu da dama kuma ma wato sauran makarantun ɗin. Ya zamanto ana nuna cewa nan da dan watan nan za a rufe shi to kaga wannan yana kawo mana cikas fiye da yadda kake tuna a nan kasan Kamaru saboda abinda zamu nazari shine wato mutane ne waɗanda suke da wato tsarin siyasa na duniya ko baka ba ko na neman mukami ko na neman wani daraja na duniya ko na neman wato fifi ko na wata kasa na duniya yasa an kirkiro corona ko kuma an rabe da corona ana takurawa yaran mu ba su samun daman karatu yadda dace kuma ba su samun wato ilimi wato a wadace kaga a gaskiya kuma gwamnati ma ina ga da nata saboda a magana rufe-rufe in ana rufe ne ba a yi ba amma gwamnati bata gaya wa al'umma cewa za a rufe ba sai kawai dai ana nan ana ta rufe da sauransu to a gaskiya matsalan coronavirus a nan Kamaru ya dawo mana wato wata tikas wanda kawai sai kuma yadda Allah yayi
sai dai manzanta yanzu suna cewa ne gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru za su iya garkame makarantu a cikin wannan hali da ake ciki na dawowar coronavirus ba a manta ba dai tun cikin watan Mars da ta gabata ne dai annobar ta corona ta shigo kasar jamhuriyar Kamaru yau kimanin shekara guda kenan kara yanzu dai mutane 35,000 ne suke dauke da wannan cutar ta coronavirus a kasar Kamaru.
Hajiya Maimunatu Sa'adu ɗaya daga cikin uwa wadda take da yaya a makarantu a kasar ta jamhuriyar Kamaru ga abin da ta ce a cikin na wadda muka yi da ita wajen hana mutane cakuduwa sai dai mutanen su yi wa kansu kiyaman da ya zaki fada.
Ni abin da zan fada wato ya kamata a ce kafin wato a rufe makarantu a tunatar da iyaye shi a kasu biya kuɗin makarantu saboda ya zamo tikas ga iyaye yanzu su riga sun zuba dukkanin kuɗin wato makarantun yara yanzu kuma an zo an katse wannan abin yana ci mana tuwo a ƙwarya ya kamata a ce shi wato ministan kiwon lafiya Malauda Malashi kafin ya dau wasu matakai ya kamata a ce ya duba lamarin wato talakawa kafin ya dauke wato wannan matakai saboda a gaskiya wannan ci baya ne ba ci gaba bane kuma a yanzu yadda aka san yadda Kamaru take tafiya da kuma sauran wato rashin ayyuka dake wato cikas muke samun cikas ana mutane da dama sun shiga tsakan wuya ya sun dawo musu gida sa'annan kuma ba za mai da musu da wayannan kudaden ba da kaman za a mai da musu da wayannan kudaden ne to da zai yi kyau sun matsawa iyaye su biya kudin makaranta an biya sa'annan yanzu za su katse an ce maganan takunkumi iyaye sun sai takunkumi an saka bokiti a bakin wato kofofin makaranta makarantu yanzu kuma an dawo an ce wa za a dakatar da maganan makarantu gara su duba wannan lamarin gaskiya ba za mu yarda irin abubuwa su ci gaba ba
sannan kuma mutum 500 ne suka kwanta dama da cutar ta COVID-19 a halin yanzu da gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta tsarin karbar allurar rigakafi na COVAX guda 1,700,000 daga hukumar lafiya ta duniya wanzayewa al'ummar kasar Kamaru allurar rigakafi sai dai gwamnati ta nuna cewa wanda yake bukata ne za a iya masa kuma wanda baya bukata ba tilas wani a gare shi Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To madalla a gaida Muhammad Awal Garba amma kada kai jisa yanzu kuma ga Awal Garba ya dawo da labaran wasanni
a takaice.
A bangaren yan awalin kasar jamhuriyar Kamaru su masu fita kan bidiyo kasa na kace kansu yanzu dai gwamnatin kasar ta Kamaru ta yi watsi da inganta musu harkokin wasanni da ma ko kula da wani take na gina musu filayen wasanni irin na zamani a wannan bangaren musamman ma a birnin Bamin da bangaren da ake amfani da harshen ingilishi na tattauna da wani matashi mai sha'awun kwallon kafa Malam Shamsu ga yadda hira ta mu ta kaya.
Eto alhamdulillah dai a gaskiya wannan gasa da ake bugawa na maganan wannan kwallo na Kamaru Bamin da tana kokarinta domin tana da wato ainihin zakarun kungiyoyi guda biyu na PWD da Young Sport USA, wanda in ka duba ka gani ita PWD nan ita ne ta cinye gasar Kamaru na La Liga wannan shekaran da ya wuce, kuma haka zalika ta dauka ce manyan gasa wanda ta yi a cikin wannan nahiyar Afrika ta ce. To amma a gaskiya maganar samun wajen wasa na zamani abu ne wanda ya zama mana wato ainihi matsala, domin menene tun kafin a san za a shigo wannan matsala na anglophone shi ma aka zo aka rufe mana wato shi municipal stadium da muke da shi wajen da ake wasan kwallo, ake wasu wasanni na motsa jiki da sauransu. Shi zamana an zo an rufe an wargaza an rusa wajen ga baki dayanta akan za a zo a yi mana wajen wasa na zamani. An zauna kimanin shekara 1 2 3 zuwa 4 ne ma tukunna wannan matsala ta wato ainihin anglophone crisis nan tukunna ya fara, wanda gaba daya wannan abin an shafe shi an manta da shi, wanda yanzu fita kafin ka tafi ka je ka ga wata wasa da za a yi na shi wannan La Liga namu na kasan Kamaru, sai ka fita ka tafi wata can anguwa wanda anguwan matsalan tsaro ma matsala ne a wannan waje din. Yanda dai ake tafiya dai kawai ana tafiya tsokace ne ana dawa dai a tsokace, domin wata anguwa ne can kusa da Bambui can da ake tafiya dai ayi wasa, wata fil ne ma wuce kaga wajen kwallon in ma ba waje bane na ka zo ka gani, jan kasa ne a zube wagab. Yanda idan dan wasa ma ya samu targade to shi da kanshi ya san cewa lallai zai ji jiki. To gaskiya wannan fanni kam muna nan ba a kokarin gwamnati ba ta kokarin ta tuno da wannan matsala, duk an ce aiki kaza sai su ce a'a a makale bayan wannan matsalan da ake da shi na anglophone crisis, gwanna a'a ai anglophone crisis ne saka bai kaza ba, bai ga hanyoyi ma zuwa garin ma gaba daya wannan jiha namu matsala ne ga baki dayanta, cikin gari ba hanyoyi, hanyar zuwa garin ba hanya. To wannan gaskiya kalubale ne babba wanda muke samu muke yake damu mu a wannan jiha namu.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To madalla a gaida Malam Awal, yanzu kuma sai labarai amma wannan karo a takaice.
An sake gudanar da zanga-zanga a ko'ina a duk fadin kasar Myanmar a jiya Alhamis akan abinda Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana a matsayin rana mafi muni tun daga juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu. An ji cewar a yau Juma'a an sami wata ƙaramar tsunami da ta haddasa girgizar ƙasa mai ƙarfi a yankin gabashin gabar tekun ƙasar New Zealand. Hukumomi sun ce mutane da suka bar gidajensu yanzu za su iya komawa. Babbar kwamishiniyar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da hukumomin ƙasar Habasha da su ba da izinin a gudanar da bincike akan zarge-zargen kisan kai da fyaɗe a yankin Tigray waɗanda ka iya kasancewa laifukan yaƙi.
Domin sauraro baki ɗayan abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana da GMT. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana sauti da ma injiniya mu na wannan daren Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. Allah babu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Assalamu alaikum.